This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da safiyar yau Laraba 22 ga watan Janairun 2025. Na fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zara Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Zahra da kanin labaran.
Jahohin Amurka 22 sun shigar da ƙara akan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na kawo ƙarshen ba da shaidar zama ɗan ƙasa na haihuwa. Wata ƙungiya mai fafutuka ta ce umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na dakatar da shirin 'yan gudun hijira zai shafi dubban 'yan ƙasar Afghanistan da suka taimaka Amurka a lokacin yakin da ta yi a ƙasar. Babban hafsan sojan Isra'ila ya ce zai yi murabus a ranar 6 ga watan Maris.
Kanin labaran duniya kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji mahangar wani masanin shari'a akan dalilan da suka sa ake zaman sulhu tsakanin kamfanin Sunrise mai samar da wutar lantarki da gwamnatin Najeriya a birnin Paris.
Najeriya da ita wannan kamfani na Sunrise su ne suka amince a yarjejeniyar da suka yi kan cewa idan an samu saɓani akan wannan yarjejeniya nasu ga inda za a je domin a samu wanda zai yi sulhu kuma ga irin dokokin sulhun da za a amfani da shi domin a samar da mafita.
Sannan muna da rahoto akan wata arangama tsakanin sojoji da masu haƙar zinare ba bisa ka'ida ba a ƙasar Ghana.
Muna samun mutane na attack kamfanoni da suke mining da sauransu. Ya kori investors wani na su zai yi wanga mining wanda zai kawo mana arziki ne da kuma mutane aiki ba zai zo yi ba domin ina ganin kamar in ya zo ba zai samu zaman lafiya ba.
A duk rana irin ta yau Laraba Murtala Faru Sanyi na nan tafi da shirin baki ya yanka wuya. Wanda a wannan makon akalar shirin ta karkata kan rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump a wa'adi na biyu. Amma da farko za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. Jahohin Amurka 22 ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun shigar da ƙara a jiya Talata akan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na kawo ƙarshen bada shaidar zama ɗan ƙasa ta haihuwa ga 'ya'yan baƙin haure da ke zauna a Amurkan. Gwamnatocin birnin Washington DC da San Francisco na daga cikin sahun farko a jahohin da suka shigar da ƙararrakin waɗanda ke adawa da umarnin zartarwa na Trump ɗin wanda ya sanya wa hannu sa'o'i kaɗan bayan rantsar da shi a ranar Litinin. Kundin tsarin mulkin Amurka ya ba da tabbacin zama ɗan ƙasa ga waɗanda aka haifa a ƙasar. Amma Trump ya sanya hannu a kan umarnin zartarwa a wani bangare na rage yawan baƙin haure miliyan 11 ko fiye da haka da ke zauna a Amurkan. Dokar ta umarci hukumomin Amurka da su daina baiwa baƙin haure takardar zama ɗan ƙasa idan sun haihu. Umarnin shugaban na Republican ya umarci jami'an gwamnatin tarayya da cewa daga ranar 19 ga watan Fabrairu su daina ba da shaidar zama ɗan ƙasar Amurka ga 'ya'yan da aka haifa a ƙasar. Wata ƙungiya mai fafutuka ta ce umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na dakatar da shirin 'yan gudun hijira zai shafi dubban 'yan ƙasar Afghanistan da suka taimaka Amurkan a lokacin yakin da take yi a ƙasar. Gamayyar ƙungiyoyin da ke da headquarter a California mai suna Afghanistan IVAC ta faɗa a ranar Litinin cewa dakatar da duk wani matsuguni ga 'yan gudun hijira zai shafi 'yan Afghanistan da ke jiran komawa Amurkan. Afghan IVAC a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin X ta ce dubban 'yan Afghanistan waɗanda suka kammala kusan dukkan matakan da ake bukata a tsarin 'yan gudun hijira za su fuskanci tsaiko. Sannan kuma wasu dubbai waɗanda ke kan layi a halin yanzu za su shiga cikin ruɗani. Babban hafsan sojan Isra'ila Hazi Halivi ya ce zai yi murabus a ranar 6 ga watan Maris kuma ya ce ya ɗauki alhakin gagarumin gazawar tsaro da aka samu a harin ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin wata wasiƙa da ya aike wa ministan tsaron Isra'ila Halibi ya ce zai kammala bincike da sojojin Isra'ila suke yi akan harin na watan Oktoba, wanda ya yi sanadiyar barkewar rikicin da aka shafe watanni 15 ana yi. Duk da yake yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta fara aiki, Halibi ya ce ba a cimma manufar yakin ba. Sojojin za su ci gaba da fafatawa don kawo ƙarshen ƙungiyar Hamas da kuma ƙarfin mulkinta, tare da tabbatar da dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su, 'yan Isra'ila da suka rasa mahallansu sakamakon hare-haren 'yan bindiga su kuma sun koma gida. Hamas ta ce za ta sake sakin wasu mutanen da ta yi garkuwa da su a ranar Asabar, yayin da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ilan ta shiga kwana na uku. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, Zahra za ta karanto sauran labaran bayan mun gabatar da rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda tsofaffin shugabannin Najeriyar shugaba Olusegun Obasanjo da Muhammadu Buhari suka tafi Paris tare da wasu kusoshin gwamnatin Najeriya don ba da shaida a wata zaman sulhu kan badaƙalar kwangila tsakanin kamfanin samar da wutar lantarki na Sunrise da gwamnatin Najeriyar. Kamfanin Sunrise ya zargi gwamnatin Najeriya da saɓa yarjejeniyar kwangilar mambila ta $6 billion tare da neman diyyar $400 million. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Umar Faruk Musa, ya tuntubi lauyan ƙasa da ƙasa Nasir Sa'id, inda ya tambaye shi dalilan da ya sa suka ɗunguma zuwa Faransa don warware rikicin. Sai ya ce,
wato abun lura a irin waɗannan shari'a na shiga tsakani ko na sulhu shi ne waɗanda aka yi yarjejeniyar da su, misali Najeriya da ita wannan kamfani na Sunrise, su ne suka amince a yarjejeniyar da suka yi kan cewa idan an samu saɓani a kan wannan yarjejeniya nasu, ga inda za a je domin a samu wanda zai yi sulhu, kuma ga irin dokokin sulhun da za a amfani da shi domin a samar da mafita. Ma'ana, duk lokacin da ka ga yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa ko gwamnati da ƙasa kamar Najeriya da wata kungiya ko wani kamfani, za ka ga a wannan yarjejeniyar ne ake saka inda za a gudanar da wannan zama na sulhu idan ya taso.
To, amma me yasa ba in shi a Najeriya, tunda maganan nan da ko kwangilan nan a Najeriya aka kitsa ta, takaddama a Najeriya ta kasance masu ba da shaida shugabanni ne na Najeriya da dai sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki akan wannan shari'a.
Wato, abubuwa ne da mabambanta za ka ga waɗanda suka shiga yarjejeniya da Najeriya yake sa su nemi wani ƙasa a je a yi sulhu idan an samu matsala a yarjejeniya. Ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kuma shi ne hukumomin Najeriya suna da rauni idan an zo zartar da hukunci ko umarni na arbitrator ko kuma hukuncin kotu. Misali, a Najeriya a yau za ka iya samun hukunci in an baka hukuncin kotu. Idan ka ci nasara a kotu, ka je kana so a zartar da hukunci ko a kwata, a biya ka kuɗin da kotu ta ce a biya ka. Sai ka ga wanda aka ce biya kuɗin ya shigar da roƙo gaban kotu, da muke ce mishi stay of execution ko injunction pending appeal, wanda sai a yi shekara da shekaru da wannan roƙon nashi ba a ji ba ballantana, kuma kai da aka baka wannan hukuncin ka amfana. Na biyu kuma, akwai misali dokokin Najeriya kamar sashi na 84 na dokokin da ya shafi Sharif and Civil Process Act, ma'ana hanyar isar da saƙo da kuma zartar da hukunce-hukunce na ƙasa, ya yi tanadi kan cewa duk lokacin da aka samu wani hukunci da ya shafi gwamnati, kafin a kama kuɗin gwamnatin tarayyar Najeriya, dole sai an samu amincewa na Attorney General, wato ministan shari'a na ƙasa, kafin a kama kuɗi domin a bi umarnin kotu. To, kaga irin waɗannan ba ƙaramin koma baya ne ga ƙasa ba. Shi yake sa ka ga waɗanda suke kasuwanci da Najeriya ko da 'yan Najeriya sai su nemi maimakon a yi sulhu a Najeriya a je wani ƙasa a yi sulhu. Bugu da ƙari, akwai zargi da ake yi na cin hanci da rashawa da ake fakewa da irin in an kai wannan zama na sulhu ƙasashen waje, saboda ta nan ma'aikatan gwamnati za su fitar da kuɗi na escort da kuma wasu kuɗaɗe wanda sukan amfana da irin waɗannan kuɗaɗen.
To, amma a zahiri, idan Najeriya ta ƙi zuwa wannan zaman sulhu ko shari'ar sulhu, tunda Najeriya ta tabbatar cewa bata ba da wannan kwangila ba a dokance, shugaban ƙasa tsoho Olusegun Obasanjo bai yadda cewa shi ya ba da umarni a yi ba, majalisar koli ta lokacin wadda ta kunshi ministoci ƙarƙashin shugabancin Olusegun Obasanjo ta ce bata ba da wannan kwangila ba ko amincewa ba, to ashe in ta ƙi zuwa ma ai ba laifi ba ne ko?
A'a, in ta ki zuwa yana iya kawo mata matsala saboda na farko bayanan nan duk da ka ambata ai ita Najeriyan ne kadai take sane da haka idan ba su je gaban wanda aka kai wannan kara gaban shi ba babu yanda za a yi shi ya san matsayin Najeriya har yayi hukunci da zai ma kasa dadi
barista Nasir Said kenan mai shari'a kan al'amuran shari'a na kasa da kasa a tattaunawa da ni da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
Umar Faruk Musa kenan a tattaunawar da yi da lauyan kasa da kasa Nasir Said. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga zara da kashin labaran duniya na biyu.
Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya Talata cewa idan aka kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Russia to akwai buƙatar akalla dakarun wanzar da zaman lafiya na Turai kusan 200,000 su kasance a Ukraine domin kare ƙasar da ke gabashin Turai daga yiwuwar harin Russia. Zelensky ya ce mafi kyawun tsaron Ukraine a lokacin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta shine kasancewarta memba a cikin ƙungiyar tsaro ta NATO. Yayin da akasarin kasashen Turai ke goyen bayan shigar Ukraine cikin kawancan amma Jamus da Amurka na da adawa da shigar Ukraine din yayin da kasashen Hungary da Slovakia ke goyen bayan Russia su ma suke adawa da shigar Ukraine din cikin kungiyar ta NATO Zelensky ya kuma yi kira ga kasashen Turai da su yi la'akari da kiran da Trump yayi a baya-bayan nan ga membobin na NATO da su ƙara yawan kudaden da suke kashewa a fannin tsaro zuwa kashi 5 na tattalin arzikin ƙasa. Zelensky ya ƙara da cewa Turai na buƙatar samar da tsarin tsaro na bai ɗaya. A halin da ake ciki kuma Ukraine ta nemi ganawa da Trump wanda ya yi alƙawarin kawo ƙarshen yakin da ke tsakanin Russia da Ukraine din cikin gaggawa duk da bai bayyana yadda zai cimma lamarin ba. Jami'an Turkiya sun bayyana cewa wata gobara da ta tashi a wani otel mai hawa 12 da ke wani shahararren wurin shakatawa a yankin arewa maso yammacin kasar ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 76. Akalla mutane 51 kuma sun jikkata sakamakon gobarar da ta tashi a otel din Grand Cartel da ke Katalkaya a tsaunin Kulugu na lardin Bolu mai tazarar kilomita 300 daga gabashin Istanbul a cewar ministan tsaron cikin gida Ali Yarlikaya. Yace otel din ya sauki baki 238. Gobarar ta faru ne ana dab da fara hutun makonni 2 na hunturu lokacin da otel a yankin suke cika makil. Gwamnatin kasar ta nada wasu waɗanda za su jagoranci gudanar da bincike kan gobarar da ake kyautata zaton ta tashi ne a wurin cin abinci na otel din.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu kuma wannan karan zamu nufi kasar Ghana. Shugaban kasar Ghana ya bada umarnin aiwatar da bincike akan wasu masu haƙar ma'adinai su 8 da sojoji suka kashe a yankin Ashanti na kasar a wata arangama da ta auku tsakanin sojojin da masu haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba a kamfanin haƙar ma'adinai Anglo Gold. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya aiko mana wannan rahoto daga Kumasi.
Daga Obuasi, daya daga cikin garuruwan da ake samar da zinnariya a Ghana, jama'a ne suka tattaru a yau domin aiwatar da sallan jana'iza na wasu mutane da suka rasa rayukansu sakamakon arangama da sun kai da sojoji dake gadin kamfanin hakkan zinnariya na Anglo Gold Ashanti dake tsakiyar yankin Obuasi na kasar. Hajiya Fatima na daga cikin mahalarta jana'izan kuma ta ce dan uwana da nake dogaro akan sa kadai kenan kuma ga yanan na rasa shi abinda muke bukata shine a gudanar da bincike tare da aji doka a mazauninta kimanin mutane 8 ne suka rasa rayukansu sakamakon tahomu gama da aka yi tsakanin sojoji na kasar da wasu masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a yankin to sai dai a cikin wata sanarwa da dakarun sojan ta fitar ta ce sun yi artabu da mutanen masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida bane a ranar Lahadi da dare kuma kusan 60 daga cikin su na dauke da makamai da sun ka hada da bindigogi da adduna sanarwar ta kara da cewa mahakan sun kusa kai ne a cikin shingen kamfanin dake da lansisin hakar zinnari a ranar Asabar da dare sa'annan sun ka bude wuta bayan motar sintirin soji ta kora su sojojin da suka ce wannan shine yasa sun ka mayar da martani domin kare kawunan su kuma ana cikin haka ne sai bakwai daga cikin masu hakar ma'adanan suka rasa rayukan su kana an ka kwatar da wasu a asibiti sanarwan sojojin ya kuma kara da cewa yayin rikicin an kona motoci hudu na kamfanin hakar ma'adanan to sai dai wata sanarwa ko da ofishin shugaban kasan Ghana John Dramani Mahama ya fitar ta ce ya bada umarnin gudanar da bincike domin tantance yanayin rikicin da kuma tabbatar da cewa an gurfanar da duk wadanda anka samu da laifi a gabar kotu Ghana wanda ita ce ke kan gaba wajen samar da zinnariya a Afirka ta dade tana fama da rikici tsakanin sojoji da matasa a yankunan da ake hakar ma'adinai abinda ke barazana ga tsaron kasar tare da tattalin arzikin ta tsakanin watan Janairu zuwa Satumba na shekarar 2024 Ghana ta samu kimanin dalan Amurka miliyan 316 sakamakon zuba jari daga ketare to sai dai waɗannan rikici-rikici na barazana ga tattalin arzikin kasar da ma tsaron ta saboda duk wata kasa da ke fama da irin waɗannan rikici-rikici ba za ta iya jawo masu zuba jari ba daga kasashen waje a cewar Sharif Isa Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullun
abinda ta faru gaba good news bane mamu yanzu da muke neman kudaje da yawa musa cikin tattalin arzikin mu wanda ga karfin kudin mu na wurin wanga fanni na gold da diamond da sauran su ne ke wannan muke ganin muke mallakan su to mu rufa fannin oil dai ba percentage mu kanan ne mun ga daga muna da karfin abin da mai mallakan su ana samu mutane na attack company da suke mining da sauran su ya kori investors wani na su zai wanga mining wanda zai kawo arziki ne da kuma tana aiki bai zo zai yi ba domin ina ganin kaman in yazo ba zai samu zaman lafiya ba so shi ya jima wayan su muna cewa kaman wayan ga masu aikin small scale mining da masu galamsin ga abubuwan da suke yana perform suna bata kasan mu suna kuma breed rebels a kasa
to koshin ina mafita Sharif Isa Abdulsalam ya ce
wanga ya kamata ya farkan da gwamnati kaman ya kamata ko ya kawo zo da hankalin shi wani abubuwan da ke faruwa a cikin mining ba wai zallan bata ruwa da bata kasa da gonannaki da daji ba wurin batun fanni sannin tsaro da miyagun makamai kuma ya kamata a duba sosai
an tura jami'an tsaro domin tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a yankin Obuasin da ma a halin yanzu aka rufe makarantu sakamakon wannan rikicin Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam da wannan rahoto to kada dai a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM bayan nan kuma a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron wannan shirin da sauran shirye-shiryen mu na baya in ziga Murtala Faruk sanyin na ta shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya bayan shan rantsuwar kama aiki a wa'adin mulki na biyu shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin sake gina Amurka tare da rattaba hannu akan dokokin shugaban kasa har 200 a ranar farko ta aikinsa Jama'a assalamu alaikum A ranar Litinin din nan da ta gabata ne aka rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka a wa'adin mulki na biyu inda ya kasance shugaban Amurka na farko da ya fadi zabe amma ya sami komawa mulki a karo na biyu Trump ya gina ne akan manufa da kudirin sa na wa'adin mulki na farko wato Amurka ce kan gaba inda a wannan karon bayan zargin gwamnatin shugaba Biden da ta shuɗe da wargaza kima da martabar Amurka yace ya fito da wasu manufofi da yace suna da manufar dawo da kima da martabar kasar a idon duniya a ranarsa ta farko yan sa'o'i bayan rantsar da shi Trump ya rattaba hannu kan dokokin shugaban kasa kusan 200 da dukkan su suke dauke da tsauraran matakai yayin da kusan 80 daga cikin su suke rusa dokokin tsohon shugaba Biden sun kuwa hada da garkame kan iyaka da kurar miliyoyin bakin haure ittifaki akan jinsi biyu kacal wato namiji da mace ba na uku suke shedar zama dan kasa kai tsaye ga ƴaƴan baki da aka haifa a Amurka da kuma yin afuwa ga daruruwan waɗanda aka yanke wa hukunci akan tarzoma ta majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2020 da dai sauransu mai fashin baki kan lamuran siyasa a nan Amurka Professor Samuel Zalanga yayi nazarin dokokin da shugaban kasa ya rattaba wa hannu
kamar yadda ka faɗa, tun lokacin da yake campaign ya yi magana akan cewa zai rantsa hadu akan waɗannan dokokin, to amma abin da yake bada mamaki shine na ɗaya yawan abubuwan da ya rantsa hannu a kai, na biyu kuma yadda wasu abubuwan suna da yawa yadda zai wahala mutum ya zauna ya ga cewa an rantsa hannu a kan abubuwa da yawa, haka kuma yadda za a gudanar da su da waɗannan abubuwan da aka gudanar aka rantsa hannu a kai zai ɗan kawo ɗan tashin hankali a wasu bangaren abubuwa da ake yi a ƙasar nan, domin sun yawa ba wani wanda zai iya cewa ya san muhimmin ga abin da zai faru idan wannan abin ya faru, domin dokokin da aka sa ranta ba hannu a kai sun yawa sosai.
To Professor, waɗanne ne kake ganin watakila za su ja hankalin Amurkawa?
Akwai su suna nan da yawa, misali kaman wanda ake kokari za a kori mutane daga ƙasar nan wanda suna zama a ƙasar nan kaman ba su da izini. Da yawa a cikin su sun zauna nan ƙasar sun jima, to yanzu kuma a zo a ce kun za a kore su hakan nan zai dan kawo wani abu wanda zai shafi tattalin arziki.
To Professor, bari mu duba wannan da aka kira birthright citizenship. Shin me ka fahimta daga wannan doka da shugaban ƙasa ya rattaba wa hannu, me take nufi? Ka yi wa masu saurare bayani.
Bisa ga fahimta na, a da idan mutum aka haife shi a nan America, ko da ma lokacin iyayensa sun zo makaranta ne a nan misali, ko kuma sun zo kurin kaman bakunta ne na ɗan lokaci kaɗan, to amma a cikin wannan lokacin aka haife mutum a nan, to gaba ɗaya saboda an haife shi a nan yana da ƴanci ya zama ɗan ƙasan nan. Yawwa, to amma yanzu don an haife ka a nan ƙasan, idan ba iyayenka da masu ƴan ƙasa ba ne, kai baka da dama ka zama, baka da wani ƴanci da zaka ce kai ma ka zama ɗan ƙasan nan ne.
Professor, ɗaya daga cikin dokokin da suka ja hankali su ne a ciccire wasu manyan alƙalan kotunan shige da fice, wato immigration court judges da yayi, da kuma wato yin afuwa ma waɗanda suka yi zanga-zanga waɗanda suka tada kura a ranar 6 ga watan Janairun shekara 2020 a daidai lokacin da ake kokarin tantance sahihancin zaben wannan shekara 2020 wanda aka fi sani da Young Boys.
Idan kana da iko, kuma na sani bisa ga nazarin rayuwar ɗan adam, in mutum yana da iko wanda ya fi sauran jama'a, ko kuma akwai jama'a wanda suke da iko ya fi sauran jama'a, zai iya amfani da ikon da yake da shi ya yi duk abin da ya yi. To yanzu wannan abin da ya faru shi ne wannan kare doka da aka yi, lallai an kare doka ne, to amma sun wani abin sun kare doka, to amma da yake yana da iko ya haka ya yi.
Farfesa Kamilu Sani Fage, wani mai sharhi kan lamuran siyasar duniya a Jami'ar Bayero ta Kano, ya yi mana fashin baki kan sabbin matakan na shugaba Trump, musamman waɗanda suka shafi dangantakar Amurka da sauran ƙasashen duniya, da kuma yaƙe-yaƙe da ke faruwa a wasu sassan duniyar.
A maganganun da ya faɗa da matakan da ya ɗauka tun ma kafin ya ci zaɓe da kuma har yanzu, yanda yake cewa babbar manufarsa shi ne Amerika ita ce a gaba, ma'ana duk abin da zai yi shi matakin da yake so ya yi shi ne ya ga cewa ya sa ita gaba, Amerika ta zama ita ce jagora a cikin siyasar duniya, haka kuma a cikin gida zai mai da hankalinsa wajen gina ita ƙasar Amerika. To wannan duk maganganu gaskiya ba sababbin abu ba ne da yake faɗa. To amma a yanzu matakan da yake da ƙudurin ɗauka, wasu a gaskiya maimakon su taimakawa Amerika za su mata illa ne ta fuskar siyasar ƙasa da ƙasa, domin yanayi yanzu duk da tsaraban shi da mulki shekara 8 ne, amma cikin wannan shekaru 8 abubuwa sun canza, wanda matakan da yake ganin zai ɗauka a gaskiya ba za su tasiri ba za su yi wa Amerika kyau ba domin za su kai ta ga a rinka ganin wariya ce ko kuma ta zama wata saniyar wari a cikin tafiyar da ake didda karfin da ita Amerika take da shi. Batu kuma da yi na cewa zai ga ya kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma shigar Amerika a cikin yaƙi daban-daban. Ato wannan abu ne gaskiya wanda kowa zai yi maraba da shi domin ana ganin wata Amerika kusan duk abubuwan da suke faruwa musamman yanzu kamar yaƙin nan na Ukraine wanda ake ganin da Amerika ta ɗauki mataki da tuni an warware shi domin matsin lamba Amerika ita ta sa ake ƙoƙarin sai an jawo ita Ukraine ta shiga cikin ƙungiyar NATO wanda wannan na farko da ya ci karo da wato yarjejeniyar da aka yi tun lokacin ma da ake ƙoƙarin rugujewar ita da jamhuriyar Russia ɗin ta Soviet Union. To kaga wannan ƙoƙari gaskiya ya saba wancan alkawari kuma yana cikin abin da ya sa ma aka kawo ake fama da wannan rigingimu. To akwai gaskiya in dai har Amerika za ta janye wannan matsin lambar to wannan zai taimaka a samu warwarewar wannan rikici. Haka kuma abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya musamman batun da ake na yakin Isra'ila da Falistina shi ma Amerika tana da wato ƙarfin da za ta samu bakin zaren warware wannan matsala da kuma gurare dai daban-daban. Da haka wannan duk da Trump za a gan shi ta wata fuska cewa abin ba daɗi a siyasar duniya amma nan batu na wato kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma ganin Amerika ta daina tsalda hannunta a cikin irin waɗannan abubuwa abu ne wanda na zaton a gida na Amerika da yawa mutane za su so shi haka kuma a duniya ma baki ɗaya za a so wannan abu da shi Trump ya ɗauka. Ma'ana ta nan za ka ga kaman birgiman hankaka ne in can gurin an ga baƙinsa wannan kuma za a ga farinsa ta wannan fuska.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin bakin da muka kasance da su a cikin shirin Farfesa Samuel Zalanga da Farfesa Kamilu Sani Fage sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida na mutan Sanyinna. Yanzu kuma ga Zahra ta sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice.
Jihohin Amurka 22 sun shigar da ƙara akan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na kawo ƙarshen ba da shaidar zama ɗan ƙasa na haihuwa. Wata ƙungiya mai fafutuka ta ce umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na dakatar da shirin 'yan gudun hijira zai shafi dubban 'yan ƙasar Afghanistan da suka taimaka Amurka a lokacin yaƙin da ta yi a ƙasar. Babban hafsan sojan Isra'ila ya ce zai yi murabus a ranar 6 ga watan Maris.
Masu sauraro da haka ne kuma za mu naɗi tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Zuwa can an jima da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana da GMT za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labarai da Dadi Balawi da ya shirya ya kuma ba da umarni sai injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Nick. Ni Aisha Mu'azu yake cewa kowane lafiya. Ma'asara.